is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Kun sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Gwamnatin bayin ba za ta iya tallafa wa wani gagarumin farmakin soja a Rafa ba, inji sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yayin wani taron manema labarai a jiya Juma'a a gefen taron kasashe mafiya karfin tattalin arziki a duniya ta G7 a kasar Italiya. Na farko, a halin yanzu akwai kusan mutane miliyan 1,400 a Rafa, da yawa daga cikinsu sun yi gudun hijira ne daga wasu sassa na Gaza. Ya zama wajibi mutane su fita daga duk wani rikici, kuma yin hakan wani babban aiki ne wanda muke da shi da har yanzu ba mu ga wani shiri ba, inji Blinken. Ba wai kawai fitar da su daga cikin bala'i da ke faruwa ba, amma a tabbatar da ganin an tallafa musu da taimakon jin kai. Sanarwar da fadar White House ta fitar ta ce, a wata tattaunawa da aka yi a ranar Alhamis, jama'a Isra'ila sun amince da duba damuwar Amurka game da shirin soji da suke yi a kudancin birnin Gaza. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya kira ga mambobin kungiyar tsaro ta NATO a jiya Juma'a da su kara kaimi wajen kaiwa kasar Ukraine makamai da take fama da karancin manyan makamai, yayin da Rasha ke kara karfi ta sama da kuma dimbin sojojin kasa. Zelensky ya faɗa wa taron ministocin tsaro na NATO a Brussels ta hanyar bidiyo cewa dole ne NATO ta yanke shawara ko Kyiv kawarta ce. Ya ƙara da cewa dole ne sararin samaniyar mu ya sake zama mai cike da tsaro. Kiran da ya yi ga abokan ƙawancinsa na ƙasashen yamma da su samar da ƙarin wasu manyan makaman tsaron sama aƙalla guda 7 ya zo ne sa'o'i bayan da Rasha ta yi wa ƙasar ɓarin wuta da jirage marasa matuƙa da kuma makamai masu linzami. Ukraine ba za ta iya kare kanta ba ba tare da taimakon kasashen yammacin duniya ba, Zelensky yana faɗa wa ministocin tsaron NATO. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a, wasu manyan jami'an Majalisar Dinkin Duniya guda 2 sun yi gargaɗi cewa ana shirin kai hari a yankin arewacin Darfur na Al-Fashir, kuma yana iya haifar da ƙazamin rikici tsakanin ƙabilu a yankin na Darfur. Shugabar harkokin siyasa da zaman lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya, Rosemary DiCarlo, ta shaida wa kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya cewa a Darfur rahotannin baya-bayan nan sun nuna yiwuwar kai hari na mayakan RSF a El-Fashir, wanda ke ƙara rura wutar sabon fada a rikicin da ake yi a ƙasar. RSF dai ita ce rundunar mayakan 'yan tawaye da ke fafatawa da dakarun sojin Sudan ta safa takaice tsawon shekara guda. Janarori guda 2 da ke jagorantar rundunonin sun taɓa zama abokan ƙawance a gwamnatin rikon ƙwarya ta Sudan bayan juyin mulkin da aka yi a shekarar 2021, amma sun zama masu adawa da juna saboda mulki. Sakamakon ɓarkewar cutar muran tsuntsaye da aka gano a cikin shanu da awaki a Amurka, hukumar lafiya ta duniya ta kira ga gwamnatoci da su ƙara sanya ido tare da lura game da yiwuwar yaduwar wannan cuta mai saurin kisa zuwa ƙasashensu. Dr. Wenkin Zan, shugaban shirin cututtukar mura na hukumar kiwon lafiya ta WHO, ya faɗa a jiya Juma'a cewa ana ci gaba da gudanar da bincike don gano girma da kuma tsananin cutar muran tsuntsaye ta H5N1 wanda aka samu a cikin garken shanu 29 a jihohi 8 na Amurka tun daga watan Maris. A ƙarshe, a jiya Juma'a ne kasar Kenya ta fara zaman makoki na kwanaki 3 bayan da babban hafsan tsaron kasar da wasu manyan jami'an soji guda 9 suka mutu a wani hatsarin jirgin sama mai saukar ungulu, hatsarin soja na baya-bayan nan da ya rutsa da wani babban mutum. Ma'aikatar tsaron kasar ta sanar da cewa za a yi bikin girmamawa da harbi 19 a yau Asabar domin karrama General Francis Omondi Ogola, babban hafsan hafsoshin tsaron kasar Kenya, a gaban shugaban kasar William Ruto.
BOA.
duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani. Lafiya kalau alheri ya wurin naku.
Lafiya limi ya naku ya canjin yanayi.
Wallahi canjin yanayi ne ga yanan muna fama da shi.
Wasu za su ce yau fari gobe tsumma, mu kuma sai mu ce yau ai zafi gobe ai sanyi ko?
Wallahi ai abin da malam na tashi jiya.
Sai in ka tashi da safe dole ka nemi riga sanyi ka kunkunce, idan ka dawo da rana ta zama maka kaya. Yurban dai za ka yi.
Aishe sabu da muke aikin dare, mu ne idan mun shigo malam sai ka ji sanyin nan, amma kafin a ce rana na 11 ya fara fitowa sai kawai bar goma da karfa sai ka jefar da
wani. Amma baba, inda a ce an shiga zafin sosai, ayin ka fito wajen ma sai ka ji kamar ana dafa ka ne ballantana irin zafin bangaren DC da yake kamar tiriri kamar a ce haka. To baba, a gurguje yau kamar mun yi bako a cikin ga masu akwai wani faifan bidiyo da ya karrade kafofin sadarwa da na Adam Zango da ake ta sharhi akai. To mun samu abokin aiki bota da yake a Ghana,
na samu yin hira da shi a Ghana,
yawa a cikin wannan makon.
Haka
a cikin wannan makon da ya je a lokacin wannan hutun sallah, to muna da hira da shi Adam Zango. In aka biyo mu a cikin wannan shirin za mu dan tsunkuro wannan hira da wakilin mu ta yi a Ghana. To a gurguje bari mu mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga yan uwa da abokan arziki masu sauraro. Bari mu bude zangon gaishe-gaishe nan da karuwa da muka samu barkar haihuwa ga abokiyar aikin Mubaraka Bashir da mai gidanta Hafiz a birnin Kano, domin karuwar ɗa namiji da suka samu ranar Laraba. To Allah ya raya mai gida, Allah ya ba shi lafiya, ya ba baraka lafiya, da kuma ba shi malam Hafiz karfin aljihu da riƙe wannan iyali.
Amin subhanahu
wa ta'ala. Allah ya bada Allah ya daya ba.
Amin.
Mika gaisuwar fata alheri ga Yunana Kamaluwa Baba wanda za a nada a matsayin masun gwarzi na farko, sai kuma Lidiya Shaulu ita kuma za a yi mata nadin sarauta a matsayin gindiyar gwarzi, sai Amana Nathaniel Shuka shi kuma za a yi mishi wankan sarauta a matsayin sarkin yamma. To za a yi ne gobe Asabar a fadar sarkin gwarzi da ke karbar hukumar gwarzi a jihar Bauchi, wato shi Alhaji Ibrahim Sama'ila Ebo yake nan sarkin gwarzi, shi ne mai masaukin baki, shi ne kuma zai yi wannan wankan sarauta. To Allah ya bada ikon halarta ya kuma sa a gama da jama'a lafiya. Gaisuwa fata alheri da sada zumunci da kuma bangajiya ga dukkan waɗanda suka halarci bikin kaddamar da littafi na Profeso Abdullahi Shehu, wato jakadi kenan Profeso Abdullahi Shehu da aka yi a birnin tarayya Abuja jiya, wanda aka kaddamar da waɗansu littattafai guda biyu. To Allah ya sa an yi adace, Allah kuma ya sa an koma gida lafiya.
To sai kuma gaisuwan taya murna zuwa ga iyalan Alhaji Tahiru Barau Mangal da iyalan Alhaji Kabiru Muhammad Mashi na daurin aure ƴaƴansu Yasir Bashir Mangal da amaryarsa Nusaiba Muhammad Bashir, wanda za a daura a ranar 27 ga watan Afrilu shekarar 2024, wato mako mai zuwa kenan, da misalin karfe 11 na safe a zaurin taro na Hambali Hall a unguwar Alkali a jihar Katsina. To Allah ba da iko halartar wannan taro, sannan kuma Allah ba da zaman lafiya da zuri'a tayyiba.
Gaishe da abokan aiki da suke aiko mana ta hanyar sadarwa WhatsApp, wannan ta fito ne daga hannun Haddabi mai kwamfuta mai yama daga jihar Kebbi Najeriya, wanda yake so a mika musu gaisuwa ta alheri da sada zumunci ga Adamu Iya Hamza Daura da Comrade Iliyasu Yakubu Digawa, sai Sanusi Madatai da Magaram da Isa Jika mai saje Tugu, sai Zaki su dangi Zomawa da Alhaji dan Ashibi mai fitila mai yama, sai Faruku Makaho Andarai da Honorable Muhammad Awal Ruwan Fili, sai Baban Wasila Kwakwali da Usman mai dala Bushiri, sai Alhaji Bala dan Garba Asarara da Adamu, sai Alhaji Bala dan Garba ko Asarara ne
eh Asarara ba
ruwa aha, to sai Alhaji Bala dan Garba Asarara da Adamu ruwa Tungar Ahmada, sai Alhaji Haruna na Alhaji Sabiu mai turare jiga, da fatar an tashi lafiya.
To amin suma amin. To sai kuma wannan gaisuwar a bari ya huce da ta fito daga Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir jihar Bauchi jihar Yobe Najeriya, yace gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Sani mai langilange ya Yalwa Yawuri da Aminu Adauma Lamaduri da kuma Yusuf Bazuka mai leda gololo da malam malam mai zanin hula gololo da tukur harka Rijau da Mudassar Sani birnin Kebbi da Baba Gana Alhaji Nuciya Wacakal da Sa'idu Abdullahi da Maturu, sai kuma Ibrahim Muhammad Karasuwa da Ahmed Afansi Bajuga da Mansur Baba Uru na Fada da Naziru Sa'idu Abba Zadawa da kuma Adamu Jumba Madara to da fatan san tashi lafiya
to muke fada kamar yadda muke fada kullun komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa ko
ko kadan ko
zamu dire da wannan sako da ya fito daga hannun Isuhu makiri madatai da magaram wanda yake so a mika mishi gaisuwa fata alheri da sada zumunci ga Salisu madatai da magaram da Haminu Kalalabuwa sai a dahir zakin soyayya Bulbaram da Tasiu Uguwar Tudu sai Lawal bin Hambali MK dan Silva Sakoto da Biniya Mudi malamin makaranta ragana Allah sa haka sunan nan yake da Bashir Taylor lafiya da Yakubu mai aski badaraka sai Ilyasu Yakubu Digawa da kuma al'ummar garin madatai baki ɗaya da fatar an tashi lafiya
amin sai amin
hey yo wannan wakar kan mai uwa da wabi idan halin ka ne sai ka ji ka daina idan kana aikata laifi irin wannan ka tuba wa Allah yeah tuna na prince zango
duniya da bin tsoro shi yaro bai saba ba ko babban sai ya jure ta
a to baba kamar yadda muka faɗa mun yi babban bako sabili da aka ga wakilin mu a kasar Ghana
Hawwa Abdulkarim ba
Karim yawa da bako mu na mako
Assalamu alaikum jama'a. Ya hakuri zan so kada kanka gabatar da masu sauraro na. Wane ne kai?
Sunana Adamu Abdullahi Zango.
Ta masha Allah. Samu shugaban garin waka. Za ka yi dan ba misali yanda kai ka soma waka din takaitaccen
tarihi. Eh to kin ga waka na fara shi ne tun ina yaro. So even mai tunanin waya na samu kudi a waka ko wani ko gado badanni ba mu waki a cikin dangin mu kaf. So mana fara yin shi tun ina karami haka ina iya hada abubuwan wasan yara na ganga da karangu in ta bugawa ina akwai irin tsofaffi a gidanmu kakannin mu zan dogo ina yin kida su suna yin rawa to abin da aka yi tashi har zuwa primary school secondary school bayan na gama kuma sai na gashi lokacin already abubuwa sun an samu ci gaba sosai a duniya harkar waƙoƙi da fina-finai da shauransu sai na ce to bari in gwada
komai a cikin
wakan eh Allah ya yi min abin da ya min daidai gurgurdan iyawata tunda duk inda kake a duniya akwai wanda ka fa kowa ne idan kuma kace Allah ya maka komai to kaman ka fa kowa kenan
kuma ban garin funafunai fa shi kuma wannan lokaci ka fara
abin da na fara kida na fara koya kuma na zo na iya na zo ina yi na dauki kusan shekara daya ina yin harkar kada-kada sai da na zama the best a lokacin a bangaren kidan Hausa a Nigeria sannan kuma daga nan sai na fara waka amma lokacin da na fara waka ni kadai nake waka ta ni kadai nake jin kayana ban san da zan kai ba ban tana mutane su saurari wakar a babu to daga baya kuma sai na shiga cikin fina-finai so bayan na shiga fina-finai mutane suka zo suka san ni na karba gurin mutane sannan na sake dawowa na cigaba da wakan mun cigaba da sakewa mutane har Allah ya kawo mana lokaci
na san dai Allah ya baka dawon waka da fun kuma kana producing kana directing kana acting akwai kuma wani baiwa daban
akwai su mana ina producing ina editing ina choreography
editing na shirya fina-finai
duka editing na waka editing na fina-finai kuma ina yin choreography ma'ana ina rawa kenan ina koyar da rawa so waɗannan su ne a cikin field ina na entertainment sannan a ɓangaren da ba entertainment ba shi ma ina yin abubuwan da ya shafi noma sannan ina yin harkar da ya shafi gine-gine da kuma filaye
waɗannan abubuwan duka da Allah ya maka wanne zaka duba yau kace alhamdulillah kana alfahari da haka
kowanne ina alfahari da shi saboda duk hanyar nema ne kuma a cikin sana'a kala-kala ne idan ka zo ka shiga wannan kaga baka da nasibi to kaka yi tunanin cewa a'a kai ba za ka yi arziki bane ko wani abu ne sai ka sake canza wani sai kaga kuma nan Allah ya buda maka sai ka rike wannan so in ka rike wannan sai ka ci gaba da gwada hanyoyi na sana'o duk wanda ka kana da nasibi a ciki sai ka rike su ka jefar da sauran
ko shigowar ka Ghana zan so ka bani ka ji wakan da kai ka fi kwanta maka a rai
ni wakan da yafi kwanta mun ban da wakan da yafi kwanta mun sai dai wanda mutane suka fi so
kaman wa'anni
akwai koki na da yawa tofaffi da sababbi to daga album ne na farko akwai wakar zango mai gari irin su baba ya bani Zainab mama aka taho irin su sami na mina suke labe aka taho har zuwa waɗannan da suke lati su gambara kenan
ni da gambara nake so zaka rarrara muka
dan eh ba matsala in kina so sai a
rarrara muka
to bismillah zan fara tsara waka da sunan Rabbi Allah shi yayi uba gare ni yayi uwa kuma yayi dana Aliyu shi yayi saman bakwai kuma yayi kasan bakwai ba su minti ba azara ba uban da ya bashi bulo ya dora kuma ba wani mai kwa ba sun
Masha Allah nagode ta muzo bangaren gana shigowanka gana wannan ba karin farko ba amma wannan karin me zaka ce
duk inda zaka je a karbe ka hannu bibbiyu baba wanda aka ce sai godiya saboda ba baka sawo mutane san ka dole Allah yake saka musu masu girmama ka su so ka ka kira su zo to wannan ai sai abun godiya a duk lokacin da shigo gana kuma na ganin wannan abin da haka na gode wa mutanen gana sosai
in bayan gana na ji wata na cewa za ta kwashe ka kawai to ka komo da zaman ka a gana idan haka yanzu za ka yi
kaddarar Allah babu inda ba ta kai mutum idan Chinese ne ma in China ne kai ko Russia in Allah ya yi zan aur mata ido sai na je
a sai kai ma mutane gargadi mata tsara ke tasowa zan so ka bambanta min jollof Ghana da Nigeria ka san wannan controversial issue ne kowa da yazo Ghana sai mun tambaye shi wannan saboda mun muna alfahari da jollof din mu
eh da gaskiya tunda na ci ai zan iya bada magana da amsa ne ma babu kariya mana ganiyan jollof ya fi na Nigeria
masha Allah ki fada mu ji
Rikisa in Nigeria kuma sai mun tawa
to zasu ka bawo matashi da yanzu haka isa waka gaba
matasa da suka shigo harkar waka suke yi shawara ɗaya zan ba su kacal kunce biyu shine hakuri da kuma sarki Allah sarki gaskiya wannan za ta kai ko ina a duniya idan ka gwada hagu sai ka gwada dama ka sake kuma hagu abinda nake nufi idan kana kai blues singer ne ma'ana wakar da ake rerawa da dadi sannan kuma akwai abinda ake kira rap apropo shi kuma rapin kenan shi ma idan ka ga bata karbu ba sai koma hagu wanda ya karba a ciki sai ka zauna hakuri sannan ka yi hakuri saboda za a yi ta amfani da kai idan kana da talent mutane da yawa su zo su rika shiga jikinka kana taimaka musu da abubuwan rubutu da har manyan sassan ma za su rika jan ka saboda kana da talent so ka yi hakuri ka bi su kana bin su wata rana za a san ka wata rana kuma sai kenan za ka koma ma wani wanda ma zai ji zai ci zo ka taimaka min da rubutu biyan ka dai
what about matashi kuma da yanzu ke shiga harkar fina-finai
duk tafiyar ne hakuri a rike gaskiya da amana sa Allah a zuciya kowane sana'a ma dai a duniya in ka saka wannan zaka yi nasara amma ba a dole saboda harkar ba cewa ake na fito zan fara yin a karfin kuzame ne ko ku dangwada mu a harka ce da Allah yake dora wa mutum daukaka da sibi kwarjini da soyayyar mutane to dan haka idan ka shigo kana ta yi kaga mutane ba sa san ka kai so babu abin da yafi sai zaka yi hakuri sai ka sake tunawa ka sake duba cikin harkar banda acting ne zan yi sai ka duba ka gwada shi mai duka banda shi mai zan yi bari koma editor banda editor mai zan yi bari koma music producer banda shi har ka gano abinda abincinka yake ciki yanda baiwarka take sai ka rike wannan gurin ka bar waɗanda suke acting su yi waɗanda suke waka su yi waɗanda suke kuma me sai kai ka rike naka sai ka tafi
zan so ka ba wa duk al'umma yanzu matasa baya ga kowani sana'a akwai son sauran kuɗi kowa kuɗi ya sawa aka ba ruwan kowa da inda kuɗin zai fita na san kai matashi ne da ka tashi ka sha gurgurmaya har yau Allah ya ɗaukaka ka kana cikin jarumai me za ka gaya wa waɗannan matasa da wannan lokacin
to gaskiya abin da zan faɗa wa matasa abu ne mai matukar sauki amma sai ka yi zurfin tunani sannan za ka fahimta wato matasa da suke tunanin yin kuɗi da wuri mutum bai taɓa tsallake rabansa ba duk inda kake rabanka sai ya zo ya same ka Allah ya ce tashi in taimake ka ba wai kana aiki bane kawai zaka ce Allah ba ni kudi ya zubo maka wani shigo ya ce maka unguwa da miki ka fita ka fara neman Christ ka nemi sana'a abin da yake faruwa shine idan har kana sana'a baka samun kudi sai wani zo maka da tunanin cewa idan muka yi abu kaza da kaza da kaza za mu samu manyan kudi shortcut kenan sai kuma kuka yi abin sai kuka yi nasara kuka samu kudin kuka cuci wasu mutane sai ga kai ka zama mai kudi da lafiya to wannan abin da ka karba naka ne da sai ka buta hanyar cuta ka karbe shi idan kai hakuri zaka zai iya kai ka wannan kudin bayan shekara biyu ko uku ko biyar ko goma amma da kai sauri sai ka je ka kwata da karfi sai kun yi zo maka a halak sai zo maka a haram haka idan kana tafiya ko me kake kasa a gaba baka samu kudi ka ci gaba da tafiya kudin za su biyo baya idan kuma gaba ka samu wato baka da rabon karshen ta in ka je zaka yi cuci wani ko ka cuci wani sai ka rayu ka ta kare a gidan kurku kaga ka cuci kanka to kana da mata ka cuci ta da yayanka da iyayenka da family din gaba daya sannan yaran ma da kake wakilta ma ka saka su a kunya duniya da haka matasa a yi hakuri kar a zauna zuciya ta mutu a ce sai ka je ka roki wani ko wani zo yi baka duk kankantar sana'a a je a yi a nema a yi ta yi Allah zai kawo arziki
da lafiyar baba ya kauce wannan muhimmiyar tambayar da kowa yake yi da ya so ya ji bayanin wannan faifan da dalilin wannan ya yi magana kai to za mu
gaskiya abinda aka samu ba Allah amfana
yawa so da ba badalla to baba yau labarin da zan baka labari ne na wai wata bace ce ta je wurin wani boka
to
daga shigar ta kasan yadda boka shi kaje daga shigar ta kasan ba kike to yawa ai na sani ake hadiya a shigo haka dai haka dai yana boka da kai kasa bai ma daga kai banta wato yana da yawa ai dama da kun za ki je ka za ka ga ina da ita
haka je aljanyu ya su kai mun
awa aka ce mata ta zauna bayan ya ta zauna sai ya ce mata ai ya san abin da ya kawo ta sai ta ce to ai madalla ai ta ce ai dama ta san irin aikin ki an ba ta labarin cewa ya kware shi sai ya sa ta zo shine ya ce mata ai ya san abin da ya kawo ki shine mijinki kin ji cewa mijinki zai miki kishi ya ko sai ta ce a'a ba shine ya kawo ta ba
to
sai ya saki buga kasa yayi sake buga kasa yayi menene ake cewa san batu ne
eh haka eh ta fada fadin sa
yawa ya sake buga kasa ya sake buga kasa yayi sanallabi yayi san batun shi sai yace aha ai naji motsin kasa naji ashe fada kuka da mijinki shine abin da ya kawo su ke nace tace a'a
nan ma ba haka bane akwai aiki ke da
ya sake buga kasa ya duba ya zane ya duba wannan ya zane nan sai ya ce aha ai da ma abin da na faɗa kenan kudi kike nema a wurin shi ne ne ke mushi a'a sai ya yi duk da tambayoyin da zai da yake
cikin
abin da zai kawo mata wurin boka
kuma
ba abin da ya kawo ta kenan ba sai ya daga kai yanzu da kazan farko sai ya kalle ta sai ce to me ya kawo ki
na'am
sai ta ce mishi wai ta ragonta ne ya bace shi da aka ce idan ta zo wurin su zai san zai gaya masa sai ta ce ai shi ya sa tun da yake ta rubuce-rubucen nan yana buga kasa yake ta ganin kaho
ashe wajen ragoji
ya ce kaho ina ta ganin kaho sai ba na son faɗa ne
wato har yau ne da ciki ke da bai karaya ba
ashe mutum ragoji shi yasa ke ta ganin kaho ba maganan kuɗi ba ne ba maganan an yi faɗa da miji ba ne ba gadan za a kishi ya bani kawon nan da yake gani manufashi rago ne ya bace ya sake ta gani kawo
ikon Allah
da gaba da bajo da ta fara daga mana hannu ya kashi da jafirki da yanzu a madadi
baba ya ko bakeri
alheri yake muku fata alheri da ko fatan Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abinda lafiya za ta ci da alheri
ما
Wannan shirin da ajiyar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.